ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya sake bamu damar haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Uthman ibn Affan a nan gadan daya a cikin birnin Kano. A yau juma'a, ko daren juma'a, a daren asabar 21 ga watan Sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1432, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 7 miladiya ta 2011, a wannan majalisi na mako-mako da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda a yau za mu fara tafsirin suratul duha. A gabanin mu shiga tafsirin wannan sura, faɗakarwar da muka yi a wancan satin dangane da kwamitin albir na wannan masallaci da aikin da yake yi a Ramadan, wanda an san da wannan aikin duk shekara ana yi, wanda wannan shekara ma wannan kwamiti ya zauna ya tsara abubuwan da za a yi domin a sanar da al'umma waɗanda suka saba ba da taimako domin aikin wannan na da'awa a cikin watan Ramadan. Muka sanar a wancan satin, wala hakika a wancan satin ba a samu wani abin a zo a gani ba, ana neman 470 da 'yan kai, amma abin da aka samu a wancan satin ranar Juma'a da ta wuce bai fi 30 ba. To kaga, in dai haka za a samu kuɗin, to sai dai a daina, sai dai a ce an fasa kawai, wanda mu ba za mu so haka ba, domin fasawar ma'anar wannan da'awar mu ta yi baya. Ranar Litinin na yi jawabi a nan a kan wannan sha'ani, kuma sai aka tara kuɗin da ya fi wanda aka tara ran Juma'a, aka tara wajen 70,000 da wani abu, wanda na san a cikin taronmu nan akwai wanda zai iya cewa kuɗin da ake bukata nawa ne, gashi ya bayar. Ya kasance dukkan wani abin da za a kawo kuma, to za a aje shi a asusun wannan masallaci domin ci gaba da tallafawa shi masallacin da aikace-aikacensa, abin da ya shafi mai da gyare-gyaren wutan lantarki da kwayayyaki da banɗaki da inji da sauransu, wanda an san cewa wannan guri ba wata gwamnati take ɗaukar nauyinsa ba. Mu dai da muke haɗuwa duk sati mu yi karatu a wannan guri, da muke zuwa daga gurare daban-daban, mu haɗu ranar Juma'a ko Asabar ko Litinin da sauran kwanakin da ake karatu a wannan masallaci, mu ne za mu kula da ta wannan makaranta. Wannan makaranta ce da take ba da ilimi da tarbiyya, ba wai shi ilimin kadai ba. Abin takaici ne a ce muna ƙara yawa, amma abin da bai taka kara ya karya ba yana neman ya gagare mu. Wani abin kunya ne kuma abin takaici ga wanda ya yi yawo ya shiga ƙasashe na musulmi, ya ga irin yadda ake yi wa da'awa gata. Wallahi in ya zo ya ji irin yanayin da muke ciki, za mu ji kunya, wallahi sai ya zubar da hawaye. Zai yi mamaki idan ya ga taronmu, duk inda ake karatu zai ga an cika, amma kuma in aka ce a tallafa wa ita da'awar, abubuwan da take bukata a samu waɗanda za su tsaya mata, bayan su malamai sun tsaya da harkar karantarwa da harkar wa'azi da fatawa da ilmantarwa, to kuma a samu ta wani bangaren waɗanda Allah ya ba su hannu da shuni, ashabu dusuri su ma sun tsaya da dukiyarsu wajen su ga cewa sun tallafa wa da'awar, an yi ta ciyar da ita gaba, to sai ka samu ba haka din ne ba. Jira ake komai malami ya yi, wato inda aka ci gaba hatta irin wannan jawabin, bai kamata a ce malami sai ya zauna yana yin sama, mu riƙa ma sa shi a speaker haka, ana ɗauka da kyamara da waye, to wannan ba ci gabanmu ba ne. Ya kamata a ce a kwamitin kawai da ya zo ya sanar, shi kenan an gama magana. Kowa ya san muhimmancin abin da za a yi, kowa ya san ladan da yake karkashin wannan asusu ne da aka bude kowa zai zo ya sashi ya sa babu kuma wanda zai sa siyar shi a cikin wannan asusun da ikhlas kuma ya tashi a aikin banza duk kuma wanda aka ce zo ka sashi ya ka cikin wannan asusun gata akai masa gata ce akai masa wannan shine adashan gata babu abinda zaka sa a ciki kuma ka tabi ranar da kai ma zaka shiga wani matsala tunda ka bawa Allah shi ma zai waiwaye ka to amma kaga ana ta kira ana ta karanta ayoyi amma mutane sai kaga kawai kowa gani yake yi shi ba dole yayi ba ai shi ba yana sadaka yana kaza shikenan ba dole yayi wannan abin da aka ni kuma na san a tarihin da'awa shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake a kawo tashi yake cikin sahabbai yake to a kawo dukkan waɗanda suke da wadata a lokacin kowa abinda Allah ya hore je kawo haka ake yi ba wai mu muka fara ba ba wata bid'a ba ce muka kirkiro ba kuma wani sabon abu ne addini haka addini ya gada ba wasu ne suke zuwa daga gwaje ba su zo su taimakawa addini a abu ne za mu taimakawa addini a ce ana kiran ka ka zo ka bawa Allah ka ce za ka yi wa Allah ruwa wani abin kunya ne kuma taɓewa ce Allah yana cewa ha antum tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الله ne yake faɗa wannan yace ga kunan ku ana kiran ku ku zo ku bawa Allah litunfiqu fi sabilillah dan ku zo ku bada dukiyar ku dan Allah amma Allah ce fa minkum man yabkhal daga cikin ku akwai wanda yake ruwa bai dai bayar ba Allah ce wa man yabkhal fa inma wa man yabkhalu fa inma yabkhalu an nafsi wanda duk zai yiruwa kansa yake yiwa ba fa Allah zai cutar ba wanda duk yayi yiruwar ba wai wani ya cutar ba ni dai bai cuce ni ba ba abinda zai rage ni dan shi ya hana dan ba ni ya bawa ba kansa yayi wa ruwa Allah ce wallahu alghani Allah mawadaci ne bai cikakkiyar wadata ce da yace ku bashi ba dan yana da bukata bane idan ya muku gata ne wa man yabqalu fa inma yabqalu an nafsihi wallahu alghani wa antum alfuqara Allah ce in tatawallu in kuka ce za ku bada baya istabdil qauman ghayrakum sai ubangiji ya tafiyar da ku ya kawo su thumma la yakunu amsalakum sannan ba za su zama ire-iren ku ba ubangiji shi yace ku yi imani da Allah da manzansa ku ciyar haka Allah ya hada su imani da Allah da manzansa da ciyarwa ka bayar da abin daga abin da Allah ya baka abin da duk kake takama da shi ajiya ce Allah ya baka ajiya ce yace to ka iba a ciki in ka bayar ni kuma zan karba abin da ka bayar in renan maka shi in rene shi kamar da ɗayan ku yake renan dan dokin sa ranar gobe kiyama ya gan shi ranar da yake bukata ya ga abin da ya ciyar fi sabilillahi Allah ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fi وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من النور إلى الظلمات وإن الله بكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي من أنفق منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم ubangiji yace ku yi imani da Allah ku yi imani da manzansa ku ciyar daga abinda muka ba ku ajiya haka Allah yace ku bayar daga cikin abinda muka ba ku ajiya wannan shine tasawur aqida ta musulunci duk abinda ka samu ajiya ce Allah ya baka sai yace ka dauka daga ciki ka bayar fi sabilillah wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fi yace to wanda suka yi ibadi daga cikin ku suka ciyar suna da babban lada suna da lada wanda yake babba. Yace me yaya me ya same ku ba za ku imani da Allah ba alhalin da manzo yana kiran ku ku yi imani da ubangijin ku kuma alhalin ya rike alkawari daga wajen ku in kun kasance masu imani. Allah ce shi yake saukar da ayoyinsa bayyanannu ga bawansa da yukhrijakum minaz zulumati ila an-nur dan ya fitar da ku daga duffai zuwa ga haske. Wa inna Allaha bikum la ra'ufur rahim ubangiji mai tausaya muku ne mai jin kanku ne ce wa malakum me ya same ku me be gare ku. Allah tushiku fi sabilillahi walillahi mirasu samawati wal ardh ba za ku ciyar daga abinda Allah ya ba ku ba alhalin abinda yake sama da kasa duk gadan Allah ne wato duk abinda yake sama da kasa na dukiya za mu tafi mu bashi ubangiji shi zai gashi shi ko me ka tara na zabashi na zabashi mirasu samawati wal ardh ubangiji yake cewa sahabbai wanda ya ciyar gabanin fati wato gabanin sulhul hudaybiya aka fita yaki da shi ba zai zama daidai da wanda ya ciyar bayan an yi sulhul hudaybiya yayi yaki ba wadancan su suka fi girman lada a wajen ubangiji sai ya ce wa kullana wa'adallahu al-husna amma dukkanin su ubangiji ya musu alkawarin aljanna. Allah ya ce ubangiji mai cikakken sani ne da abinda kuke aikatawa sai ya sake cewa man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai bawa Allah ranci mai kyau babu dallashin da kai wannan shi ya baka kuma kayansa ne kuma mawadaci ne amma ya kira abinda zaka bashi ranci in ka bashi ranci kuma fa yudha'ifahu lahu kuma ya rubanya maka akan abinda ka bashi man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un ubangiji yace zai ninninka maka ninkin baninkin ninkin mai yawa. Ubangiji yace shine yake shimfida arzikin nan ya ba wanda ya so kuma shi kana ma sai kwaci abinda kake tintawo da shi yanzu kana jin ka samu za ka yi mamako za ka makale ba za ka bayar ba ubangiji in ya ga dama gobe sai kwaci idan baka ba wa Allah ba akaran banza wanda zai zo ya tamfare ka ya cinye ko ba ita zafi idan baka ba wa Allah ba akaran banza sai barayi su su kwashi akaran banza sai kai asara ka sai kaya kai asara su ka ana Allah amma ta wata hanyar wani abin ya zo ya auka wa dukiyar kuma ka rasa ta shi yake ba ruwa shi yake qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru la ubangiji shi yake shimfida arziki ga bayansa wanda ya so ya shimfida masa arziki kuma shi yake kuntatawa ga wanda ya so to ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka ciyar fa huwa yukhlifu to ubangiji zai ba ku madadin sa
na'am
akwai lallashin da yake wannan duk abin da ka bar Allah ce to zai baka madadin sa shine fiyayen mai bada arziki ubangiji yayi wannan kiraye kiraye ko muna karantawa abinda bai taka karaya kariya ba amma a ce kullun sai an yi tawa'uzi akai abin nan kanka kaiwa gata kaiwa kanka yau aka ce ka faɗa ka mutu ba abinda zai amfane ka cikin dukiya da ka tara sai wannan da ka dauka ka bar fi sabilillah duk abinda ka tara ba zai amfane ka gurin Allah ba in ba wanda ka fitar ka bayar fi sabilillah yanzu kake da dama kuma kai ko kofofi ne da alkhairi suka bude amma a ce muna yawa kullum kuma da awan mu tana samu matsala ta fuskar dukiya kuma da awan nan ba za ta yi ba sai da dukiyar nan kamar yadda na faɗa a wancan satin hatta shi kansa ma aiki sallallahu alaihi wasallama tunda awar tana jaririya da dukiya a karkara ta har ta kai sayyida Abubakar ya taka wani matakin da ba kowa ya taka shi ba. Annabi ya ce ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu Abubakar ba wanda dukiyarsa ta amfane ni a da'awar sa irin dukiyar Abubakar hatta da za a tafi hijira sai da Abubakar da kudin sa ya sayi dukkan abin da ake bukata a gidansa aka rika tattara guzurin da za a fita da shi aka dau hayar wanda zai nuna musu hanya duk wanda aiki ne da kudi aka yi shi sannan gashi lokacin da aka zo Madina duk aikin da za a yi da dukiya aka yi shi amma a ce da'awa a yanzu lokacin da dukiyar ta kowane lokaci amfani a ce kuma su masu dukiyar a hannu ba za su fitar ayi da'awar ba kowa yana tunanin kamar in ya fitar zai yi talauci wannan shaytan ne yake riya maka ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim shaytan ne yake riya muku yake muku alƙawarin talauci in ka bayar to ka samu gibi a cikin lissafinka kakka bayar ko bayar da kadan ko gobe in ka bayar ai za a zo a tambaye ka to a tambaye ka mana wanda duk zai ce zo kai fi sabilillahi gata yake so da kai alkhairi yake nema gare ka kai kai yake yi wa gata san ka yasa yake ba yake abin amma ya zama na ba za mu iya yin wannan ba Allah yana gaya mana kafirai da suke kan shirme da bata suna fitar da bakudin kudi wajen yada kallansu dan su ga sun murkushe addinin Allah abinda ba za su yi nasara a kansa ba amma sun yadda su kashe ko nawa ne walazina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walazina kafaru ila jahannama yuhsharun ubangiji yake fadar wannan to wadanda suka kafirta suna ciyar da bakudin kudi dan su ga sun kawo wa addinin Allah cikas Allah ce za su kashe kudin kuma zaman musu asara na dama zaman musu ala kakai sannan a fi karfin su a rinjaye su a ci galaba a kansu karshe kuma ranar jahannama ubangiji ya tattara su ya watsa su jahannama ubangiji ya gaya mana wannan ya ce ga yadda suke yi ko mu'mine ku ya fi kamata a ce kun fitar da dukiyar ku tunda kun san cewa in kun bayar ubangiji ya alkawari randa duk ka shiga wata matsala ubangiji zai waiwaye ka shi ma ya san kana yi masa ba zai barka ka tozarta ba ya san kana yi dan shi ba zai barka ka tozarta ba ba yardan da zaka ga bace ran mutun sai ka ce wa na zo ga wani aiki na fi sabilillah kai a ce a lokacin kuma mutun zai nuna maka bace ransa rika dokewa rika ja da baya to me amfanin wannan a cikin al'umma bai da wani amfani a cikin al'umma wallahi in kana jin tarihin musulunci yadda musulunci a da yayi karfi za ka yi mamaki ba dan komai ba domin irin yadda waɗanda suke imani suka sadaukar da duk abin da suke da shi fi sabilillah a ce abin da bai takara karya ba sai an yi ta babatu an yi ta magana a kai wannan bai dace ba a gaskiya bai dace ba ya kamata mu ƙara gyara sahunmu kuma insha Allah idan mun tafi hutu muka dawo za a yi kyakkyawan tsari kowa ya dauki alkawari tsakaninsa da Allah ya dau alkawari tsakaninsa da Allah ya fitar da duk wani son zuciya daga ransa kada ya dubi wani kowa na kowa ne ya dubi Allah ya yi wa Allah alkawari duk sati zai bada wani abu ko ya yake da za a sa a susun masallacin sai da za a wayi gari masallaci ba sai ya ce a kawo ba duk abin da za a tashi a yi masallaci yana da shi a ci amma a ce wai a nan masallaci nan inda muke wannan haduwar wata rana in za a sai fetur sai an yi ranci sai an je an ci bashi sannan a zuba fetur sannan da kyar da kyar da kyar da kyar a haɗu a biya wanda ya bada bashi me amfanin a ce fetur din da za a kunna wannan wutar a yi karatun nan ba za mu iya ɗauka ba gaskiya abin da take ci kwarai da gaske akwai mutuwar zuciya da'awa ba haka take ba da'awan nan dukan masu tarayya ne a ciki ba sai mutum ɗaya ba ba wai sai mai ilimi duk abin da Allah ya hore maka ilimi ne karfi ne wadata ne matsayi ne mulki ne za ka yi da'awa da wannan kuma ranar gobe kiyama za ka ga irin ajiyar da Allah zai maka lokacin da kake da bukata haka ɗan uwa a taimaka kuma an san cewa wannan program duk shekara ake yinsa ana yin wannan da azumi ana yin kuma da layya domin da'awarmu ta mu haɗa da'awa da tausayawa bayan Allah da tausayawa mabukata haka da'awar ta gada ba wai kawai kai wa'azi ba wannan tausayin da zaka nuna shi ma wani wa'azi ne shi ita ma wata da'awa ce a ce da gudunmawarka ake wannan ba karamin gata ka samu ba a rayuwarka Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zuciya zuciyar da za ta sa mu yi aiki domin shi zuciyar da za ta sa mu tallafa wa wannan addinin nashi ba tare da ganin idan kowa ba mu yi dan Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka wa kowa da kowa. Na san ɗan uwa za su zagaya a ga kuma abin da za a samu. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولل خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
Wani bawan Allah ya bada taimakon 100,000 dan Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi kuma ya yalwata zuciyarsa ya ainihin sanya masa irin wannan jajircewa a koda yaushe. Allah madaukakin sarki ya albarkaci zuciyarsa da zuriyarsa. Na san akwai wanda suke da kishi da yawa, wani watakila a wancan karan baya, wani kuma masu neman taimakon ba su kai gare shi ba. Na san da yawa haka ta faru, amma duk da haka yana da kyau dai a kara kaimi. Abu ne wanda za a iya hada shi cikin kanin lokaci, bai kamata a ce mun kai yanzu muna ta magana ba. Allah ya taimaka. Suratul Duha, wannan sura ana kiranta da wannan suna Suratul Duha, haka yazo a cikin da dama daga cikin littattafan daga cikin masahib da kuma littattafan tafsiri masu yawa. Haka nan yazo a cikin Jami'ut Tirmidhi Suratul Duha, yazo a cikin wasu littattafan tafsiri da kuma a cikin Sahih al-Bukhari an kira ta Suratu Wadh-Duha bi ibatil wawi, tare da tabbatar da wannan wawu din na farko Suratu Wadh-Duha. Wannan sura bakkiya ce bil ittifaq, malamai sun yi ijma'i akan kasancewar ta sura bakkiya. To an saukar da ita lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaya Makka. Ita ce sura a jerin gwanan saukar surorin Al-Qur'ani, wanda ita ce sura ta 11. Ta sauka bayan suratul fajri, kafin suratul inshirah, wato kafin alam na shiraha, kuma adadin ayoyin ta 11. Abinda wannan sura take karantarwa, tana bayar da martani ne ga mushrikai waɗanda suke cewa Allah madaukakin sarki ya yi ban kwana da annabinsa, ya yi fushi da shi, ya daina saukar masa wahayi. Surar ta mayar musu da martani, sannan kuma ta ƙara nuna musu cewa Ubangiji madaukakin sarki ya daɗe shi da albarkatu masu yawa, kuma zai ba su albarkatu nan gaba masu tarin yawa har sai ya yarda, har sai ya gamsu. Wannan Ubangiji ya ƙara da wannan bayani domin ya fusata mushrikai, ya ƙara bata musu rai waɗanda suke ganin ko suke fatan su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ko ba baya da ci baya a cikin lamarinsa. Sannan surar ta tabo bayanin wasu ni'imomi da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a baya, waɗanda za su zama dalili ne a bisa cewa Ubangiji madaukakin sarki yana lura da ci gaba da kula da annabinsa sallallahu alaihi wasallam, kuma ba zai bar shi ba. Ubangiji madaukakin sarki ya bude surar da Wadh-Duha wallahi idza saja, ya bude ta da rantsuwa, ya ce Wadh-Duha ina rantsuwa da walaha, wallahi idza saja da dare lokacin da ya lullube da duhunsa. ko da dare lokacin da yayin su yayin sit ma wata aka rabbuka ubangijin ka bai yi ban kwana da kai ba wa ma qala kuma bai yi kushi da kai ba walal akhiratu khairul laka min alula kuma lalle lahira ko kuma lalle ta karshen ta fi maka alkhairi daga ta farkon wala sawfa yu'tika rabbuka kuma da sannu ubangijin ka zai yi ta baka fatar da ashe ka gamsu alam yajidka yatiman ashe bai same ka maraya ba fa awa yatattaruka wa wajadaka dallan kuma ya same ka marashin shiriya fa hada ya baka shiriya wa wajadaka a'ilan kuma ya same ka marashin samu fa agna ya wadatar da kai fa ammal yatima to amma maraya fala taqhar kakka nuna masa kun karfi wa amma sa'ila amma mai tambaya fala tanhar to kada ka tsawace shi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith amma dangane da ni'imar ubangijinka to ka fada ubangiji madaukakin sarki ya saukar da wannan sura kamar yadda ya zo a cikin sahihaini hadithin al-aswad ibn qais yace ya ji jundub al-bajali jundub ibn abdullah al-bajali yana cewa ishtaka an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya yi rashin lafiya sai ya zama da bai yi qiyamul layli ba na kwana ɗaya ko kwana biyu wato ba a ji shi da daddare yana qiyamul layli ba kwana ɗaya ko kwana biyu dare ɗaya ko dare biyu sai wata mata a cikin wata riwaya ta zo cewa wannan mata ita ce ummu jamil matar abu lahab ummu jamil bint harb matar abu lahab sai ta zo cikin izgidi sai take cewa manzon Allah ya muhammadu ma ara shaytanaka illa qad tarakaka yace ya muhammadu ina ga shaytanan da yake zuwa maka yanzu yayi watsi da kai sai ubangiji ya saukar da wannan aya wadduha ko kuma wannan sura wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala akwai riwaya ita ma a cikin Bukhari da Muslim riwayar Sufyan ibn Uyayna daga Al-Aswad ibn Qais take cewa Jundub yana cewa Jibrilu ya kwana biyu bai zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba fa qala al-mushrikeena wudda'a Muhammadun sai mushrikai suka rika cewa ai an yi ban kwana da Annabi sallallahu alaihi wasallam wato ubangijinsa ya bar shi ya kyale shi fa anzala Allahu ta'ala wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ubangiji ya bude surar da rantsuwa yace ina rantsuwa da walaha wasu malamai suka ce ana nufin rana gaba daya wato adduha anan ba da walaha ba ana nufin annahar gaba daya domin an yi muqabalata da dare wato daban ko dai dare ko kuma rana rana tana fara da walaha saboda tana fara da safi har zuwa kuma faduwarta shi yasa sai aka ambato lokacin walaha wasu kuma suka ce a ana nufin wato ita walaha din kanta domin a nuna falalar wannan lokacin shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana sallatar walaha ya kasance yana yin sallar walaha hadisi sun tabbata ingantattu daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa yana sallar walaha ya kuma kirawo ta salatul awwabina sallar masu mai da al'amarin su ga Allah yace shi da tarmudul fisal to lokacin da rana ta fito ta fara zafi to a lokacin ake yin ta wato zaka yi ta bayan ba'da shuru bayan rana ta dago wato ta hasken ta ya bayyana to daga wannan lokacin mutum zai iya yin sallar walaha kuma lokacin ta yana iya zarcewa har ubaylal zawal har kafin ma zawali to in zawali yayi to shikenan kuma sai abin nan sai sallar azhar wala ita ce sallar walaha wasu malamai suka ce an ambaci walaha dan dan a nuna muhimmancin wannan lokaci wasu kuma suka ce ana nufin ranar gaba daya kamar yadda Allah ya ce wallahi idza yaghsha wan nahari idza tajalla ubangiji ya hada wato waɗannan abubuwa guda biyu da dare da rana a guri guda ubangiji ce wallahi idza saja kuma ina rantsuwa da dare lokacin da ya lullube saja da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da sakana wato ya nutsu lokacin da dare ya zama ya rufe da duhun sa ko bai ya zama ya samu nutsuwa babu hayaniya babu harguwa kowa ya koma gida ya kwanta wannan shine ma'anar sajad injo su malamai saboda ubangiji yana cewa faliqul isbahi wa ja'ala al-layla sakanan wa ash-shamsa wal qamara husbana dhalika taqdirul aziz al-alim to shine wanda ya halicci lokacin asubai sannan ya sanya dare ya zama sakanan lokacin nutsuwa da haka wasu malamai suka fassara saja bi ma'ana sakana ana cewa sajal bahru idza sakana lokacin da ruwa ko teku ya daina ainihin wannan toro ko din da yake yi ruwan ya kwanta ya nutsu to ana cewa alarabci sajal bahru to saboda haka akan ce al-laylun sajid wato daren da babu hayaniya wannan alama ce da take nuna kudurar ubangiji wanda ya halicci wannan ya halicci wannan ya halicci dare ya halicci rana ubangiji ya yi rantsuwa da yini sannan ya yi rantsuwa da dare wasu malamai suka ce ad-duha wato walaha kamar nuni ne zuwa ga lokacin da wa'ayi yake zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin haske yake zuwa gare shi domin wa'ayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam haske ne saboda haka rantsuwa da walaha ishara ce zuwa ga wannan wa'ayi da yake sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan rantsuwa da dare ishara ce zuwa ga yankewar wa'ayin da dakatawar sa domin dakatawar wa'ayin daidai yake da dare lokacin da abubuwa kuma za su rufe komai ya tsaya sai ya tsaya cak to kamar wannan tsayawar wa'ayin daidai yake da ainihin shigowar dare kuma komai zirga zirga da kai kawo da kujuba kujuba duk ta tsaya shi yasa akai rantsuwa da wannan akai rantsuwa da wannan ubangiji yayi wannan rantsuwa ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar ayi masa rantsuwar ba sai dan su mushrikai da suke inkarin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tare da ubangijin sa suke ganin ubangiji ya tattara manzo sallallahu alaihi wasallama ya watsar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa ya samu wato lokuta biyu wanda aka samu tsaikon wa'ayi akwai tsaikon wa'ayi da aka samu bayan an saukar masa ayoyin sa ayoyin farko ba an saukar masa ikra wasu suka ce bayan ta an saukar da muzammil sannan daga baya aka saukar da mudaththir wasu suka ce a mudaththir ta riga sannan muzammil to an samu tsaiko a lokacin na wahayi har kwan fara 40 wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron ko wani abin da ya faru ya daina ganin jibril kwana 40 daga baya ubangiji madaukakin sarki ya saukar masa da ya yi wal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wanda ita ce sura ta biyu ko ta uku kauli raji ci sura ta biyu wajen sauka to bayan wannan an saukar da wasu surori kamar guda takwas sai kuma aka samu tsaiko wato na zuwan jibrilu kusan kwana 15 kamar da wasu ruwayoyi suka faɗa a wasu ruwayoyi an ce kwana 20 wanda bai kai adadin kwanakin da aka samu na farko ba wanda hikimar wannan tsaiko da aka samu na zuwan jibril alaihi salam ga annabi sallallahu alaihi wasallam hikimar wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan samu ya huta sai a lokacin aka fara yi masa wahayi kuma wahayi wani abu ne mai nauyi kwarai da gaske inna sanuti alaika qawlan thaqilan ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasancewa wato a cikin wani hali mawuyaci kwarai da gaske za a ga gumi yana karyo masa da duk wanda irin sanyi da ake yi ta yadda ana sake cewa an saukar masa da wahayi cinyarsa a kan tawa sai na ji kamar cinya ta za ta dagargaje ta ragargaje saboda nauyin da nake ji da annabi sallallahu alaihi wa sallam har sai da aka kwarege masa sai kuma na ji saka yau to kaga wannan farko ne akwai buƙatar idan an danyi a dan samu wata yacce zara don annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya dawo da karsashin sa kamar yadda kuka sani ko da tabi'a ta motsa jiki ga wanda bai saba ba ba so yayi da yawa yayi da yawa to zai zama ya ji daɗi da yawa wata kila ma daga lokacin ya daina yi to amma aka danyi kada 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 har ya zo ya saba to aka samu tsaiko na farko sai ya zama da ya fi yawa kwana 40 annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo da karsashin sa sannan kuma na biyu aka samu sai ko na kwana 15 kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga sunto tun daga lokacin kuma ya fara sabawa sai abin ya dore to wannan hikima ta ubangiji ta sa aka samu irin wannan tsaiko ita ta sa har su mushrikai suka rika gani cewa ko Allah ya yi ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam ne a lokaci na farko da aka samu tsaiko mushrikai ba su sani ba tunda a lokacin farko ne farko wa'ayi ne ba za ku san cewa an samu amma annabi wanda bayan an saukar da ayoyi da dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara qiyamul layl da su har suratul muzammil kama qul layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila kaga lokacin an fara saukar da annabi ya fara qiyamul layl har ya fara karanta ma ta yasar min alqur'an to jin yana karatu duk dare sai suka ji kuma kwana bi bai yi ba sai suka fara cewa ai ubangijinsa yayi ban kwana da shi kuma ya ma yi fushi da shi to shine Allah ya saukar da wannan sura domin ya maida martani gare su sannan kuma ya faɗi ni'imomin da yayi masa da waɗanda zai yi masa nan gaba wanda sun kuma wanda yayi masa a baya ubangiji ya ce ma wadda aka rabbuka wa ma ala ubangijin ka bai yi ban kwana da kai ba kalmar ban kwana a nan tana da wata ma'ana mai tasiri saboda galibi ban kwana tana kasancewa tsakanin masoyi da masoyi kuma tana kasancewa a cikin wani yanayi na ba wato na rashin jin daɗi zaka rabu da masoyinka kuma duk sanda aka samu ban kwana da masoyi wata rana kuma za a haɗu saboda kalmar ban kwana a nan da ubangiji ya faɗa ta ma wadda aka ko kuma ya jefa ta akan harshen su suka fara yin amfani da ita daga ba ubangiji ya baimeta ta a siga ta korewa tana nuna cewa akwai soyayya kenan tsakaninsa da ubangijinsa in ku har akwai soyayya tsakaninsa da ubangijinsa ubangijinsa yana tare da shi ko da yaushe ba zai bashi ba shi ko zai bar ubangijinsa ba saboda haka abinda kuke tunanin cewa Allah ya yi watsi da annabinsa wannan bai faru ba ko ba zai faru ba ma wadda'aka rabbuka ubangijinka aka jingina masa aka jingina wa damirinsa kalmar rabbu da kalmar rabbu kun sani a larabci tana nuna kulawa da inaya da taitai da abinan da tallafi ubangiji madaukakin sarki yana tallafin bayansa ta hanyar kula da lafiyarsu ta hanyar kula da ainihin a rayuwarsu ya ba su arziki ya ba su ci da sha ya ba su nutsuwa ta zuci ya ba su nutsuwa ta zahiri wannan duk aikin ubangiji ne aikin rabbu ne to sai ubangiji ya amfana da kalmar rabbu a nan dan ya nuna irin kulawa da ainihin tarbiya da Allah madaukakin sarki yake wa annabinsa sai jingina masa kalmar rabbu ma wadda aka rabbuka wannan mai tarbiyar taka mai kula da kai ba zai yi ban kwana da kai ba kuma bai yi ba wa ma qala kuma bai yi fushi ba kaga anan ba ce wa ma qalaka ba kalmar taudi kalmar ban kwana a cikinta akwai tausasawa akwai tausayi akwai rahama akwai jin kai domin galibi wanda duk zaka ban kwana da shi to kana san shi don haka babu mamaki a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama a jingina kalmar tausayi wato ban kwana zuwa gare shi a ce ba wadda'aka amma kalmar fushi daki ba kalma ce mai dadi ba shi yasa wasu malamai suka ce to anan ko labirin ma ba kawo ba ba ce wa ma qalaka ba saboda a nuna wannan ba za ta ma taba kasancewa tsakanin Allah da ma'aikinsa ba bai yi ban kwana da kai ba kuma bai yi fushi ba ba a ce bai yi fushi da kai ba domin kada ma a ji cewa an jingina wannan kalmar fushi duk ba zuwa ga annabi duk da cewa a siyakin korewa ne to amma dan a nuna tsananin yadda Allah madaukakin sarki ke san annabinsa sai ya zama na kola mirinsa ba a kawo tare da kalmar kala ba wannan yana da cikin abinda wasu malamai suka faɗa na hikima da ubangiji yasa ya gabatar da taudi'i sannan kuma ya jinkirtar da kalmar kala sannan kuma babu lamiri a ƙarshenta Allah ya ce walal akhiratu khairun laka min al-ula kuma lalle ta ƙarshen ita ce mafi alkhairi gare ka min al-ula daga ta farkon wannan yana da ma'ana bi a gurin malami ba ana ta farko al'akhiratu tace rayuwar lahira wacce take kasancewa bayan ko za ta kasance bayan wannan rayuwar al'ula kuma ita ce rayuwar duniya wannan shine tabirin da yafi zama galibi yafi zama wato a zahiri shi aka fi sani duk da aka ce al'akhiratu ala rabbi ad-darul akhirah aka ce al'ula ala rabbi al-hayatud dunya to ubangiji yana gaya masa cewa rayuwarsa abinda Allah zai bashi na girmamawa da daukakawa da matsayi da martaba a lahira ya danninka wannan matsayin da ya bashi a nan duniya saboda ba sai da za a yi watsar da shi ba sai da za a yi kyale shi ubangiji ya tanadar masa matsayi ba kankan ba kadan ba a ranar gobe kiyama tun daga shafa'atul ugma da Allah madaukakin sarki ya bashi wanda zai ceci bayansa a lokacin da kowa yake cikin matsanani da matsatsi da tsananin bukata a lokacin kowa da kowa ya samu wannan cetan cike a shafa'atul uzma wanda annabi shi kadai zai kebanta da ita wanda zai ce ana laha bayan duka annabawa sun nuna ba za su iya ba wannan matsayi ne da ubangiji ya bashi asara kuka ayya ba'ataka maqaman mahmuda wannan shine maqaman mahmuda inda ubangiji zai tashe shi akan sa wanda kowa sai ya yaba masa kowa sai ya masa godiya akan wannan sannan banda wannan cidan da zai yi na mu'minai su shiga aljanna yayin da za a gama hisabi a ce kowa ya tafi inda ya kasance shine raban sa shine kasan sa bayan an masa hukunci to ya aljanna idan suka je ba za a bar kowa ya shiga ba sai annabi ya fara shiga yayin da za su zo Malik wa binna Ridwan Qazimul Jinan wanda yake tsaran aljanna ya ki budewa kowa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce waye kai ya ce ni ne Muhammad ya ce laka umirtu an aftah wa la aftahu ala ghayrika qablaka kai aka bani umarni in bude maka ba a yadda in bude ma wani gabanin ka ba saboda sai Annabi ya fara shiga sannan kuma kowa ya biyo baya to kaga wannan shi ma ita ma shafa'a ce shafa'atu lil mu'minina bi dukhulil janna su shiga aljanna idan ba dan ya fara shiga ba to kowa zai tsaya a waje kuma wani shi ma tashin hankali ne kaga ka amma an ce tukunna ba yanzu a bude ba ana jiran wani to aka bude ka shiga to lokacin da zaka san cewa to alhamdulillah yanzu dai kuma komai ya daidaita wannan shafa'a ce banda shafa'at da zai banda abinda Allah madaukakin sarki ya bashi na al-haut na ruwan haut dausayi da zai shayar da al'ummar sa shi wanda idan suka sha ba za su ƙara jin kishi ba har abada da wannan duk abu ne da Allah madaukakin sarki ke bance shi da shi a ranar lahira sannan ga al-wasila da annabi ya ce a roƙa masa in an yi kiran sallah ku roƙa min wasila yace fa innaha manzilatan لعبد في الجنه لمنزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد وارجو ان اكون انا هو تشكروك من وسيله وند وسيله ده wani matsayi ne a aljanna wanda ba za ta zai kasance ba ga wani sai gaba wani bawa guda daya wanda ke fata in zama shi shine wani ne ga wannan bawa kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama wannan bawa ba to zai zama kaga wannan duk matsayi ne da ubangiji ya tattara masa a lahira wanda babu wanda yake da shi sai shi zaka yace wal akhiratu khairul laka min al-ula lalle lahira din ita fi maka alkhairi ta karshe din ita fi maka alkhairi sama da wannan ta farko din shi yasa lokacin da aka ba Annabi sallallahu alaihi wasallam zabi a barshi ya ci gaba da rayuwa ta dindindin a doran kasa ko a karburan sa an ba shi zabi bainal haqqi dunya wa bainar rafiqil a'la sai Adam sallallahu alaihi wasallam fakhtara rafiqal a'la a inda Adam sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cewa ba wani bawa ubangiji ya bashi zabi tsakanin ya ci gaba da rayuwa a duniya ko ubangiji ya karbi ransa zuwa gare shi sai ya zabi ubangiji ya karbi ransa zuwa gare shi sahabbai da zazzaune sai sai da bakar ya fashi da kuka Abu Sa'id al-Khudri ya ce muka rasa me yake wa kuka Annabi sallallahu alaihi wasallam labari yake bamu na wani bawa an baki zabi tsakanin duniya da lahira ya zabi lahira to meye abin kuka anan yace to amma sai na bakar shi ya fi mu ilimi ya fahimci cewa ba wannan shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ubangiji yana ga masa lokacin aikin sa ya kare aikin da aka bashi ya gama shi yanzu kawai zabi ake so a bashi ya za ci gaba da zama ko kuwa zai koma ga Allah saboda haka ya fahimci cewa ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yazo wannan ta sa shi kuka wannan dai daga cikin fasarori guda biyu kenan fasara ta biyu malami suka ce wal akhiratu ta karshen wato yanayinka na karshe sai ya fi na farkon wato suna maka hasada a bisa abinda Allah ya baka na wahayi yanzu to irin ci gaban da zaka samu a nan gaba sai ya fi wanda yanzu kake ciki ya zama al-akhira alan ana rifa al-halatu al-akhira khairun min al-halatu al-ula al-halatu al-ula shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a farkon rayuwarsa annabi ya tashi maraya amma kuma ya tashi da tarbiya ya tashi a cikin wani gari da mutanen sa suke rayuwa ta jahiliya a cikin wani zamani da wani gari da ake rayuwa ta jahiliya amma ya tashi da tarbiya da tsoron Allah babu jahiliya tare da shi ya tashi da dukkan wasu akhlaq da ake gani tare da mutum a yaba masa annabi ya samu wannan ya samu kulawa ta ubangiji har yazo matakin da ubangiji ya zabe shi ya fifita shi akan halittu gaba daya ubangiji yake ga masa wannan matakin wannan abin da ka samu yanzu wanda zaka samu nan gaba sai ya baka sai gashi ba jimawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo bayan an kore shi daga makka ya fita yana mai hijira ya je madina mutanen madina suka kare shi suka karbe shi hannu biyu suka tsaya tare da shi tsayin daka suka taimaka masa shi da sahabbansa ya fito yayi jihadi sai gashi ya dawo garin da aka kore shi ya zama shugaba da kowa da kowa ya zama da kowa a karkashin sa yake wanda da ake ganin shi maraya ne ba shi da gata sai gashi shine yanzu gaba ɗaya ya shugabanci dukkan wani wanda yake Makka da kasashen da garuruwan da suke gefe sannan kuma ubangiji ya ci gaba da bawa al'ummar sa wannan tagomashin a zamanin khulafa aka shiga ci gaba da futuhat addini ya ci gaba da nitsawa yana ta kara gaba ya mamaye kasashe manya-manya na duniya wanda a lokacin kowa yake jin tsoron ba a mafarkin cewa akwai ranar da za a kayar da daular Farisawa ko daular Rumawa amma cikin kankanin lokaci sai gashi musulmi sun kwato waɗannan daular sai gashi addininsa ya fantsama ya shiga kasashe da yawa al'ummomi da yawa kabilu da yawa yarika da yawa sun karɓi wannan addini babu shakka wannan yanayin da ya samu na gaba na baya ya fi yanayin da yake ciki da farko ana korarsa ana gallaza masa shi da sahabbansa to kuma wannan bishara ce ga al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa Allah ya alkawarin sai ya ciyar da wannan addini gaba wannan walal akhiratu khairul laka kai gare ka abinda ya same ka kuma zai samu al'ummarka na ci gaban wannan addinin yadda ubangiji ya alkawari zai dora shi akan dukkan addinai wanda zai arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun ubangiji ya alkawari sai ya dora wannan addini akan dukkan wani addinai koda kuwa masu shirka ba sa su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara ga al'ummar sa cewa ubangiji sai ya shigar da wannan addini kauye da birni ce birni da kauye baiti madarin wala wagarin shine birni da kauye sai ubangiji ya shigar da wannan addini bi izzi azizin aw bi zulmi zalim ai ko an so an yadda ko ba a yadda ba an ba shi goyen baya ko ba a ba shi goyen baya ba addini sai ya yi karfi sai ya shiga duk inda ba a tsammani ka duba yanzu kaga wani abin sai kaga cewa kai ka san cewa ba kawai aikin Allah ne a yadda muke yan tara buka haka muna fama da abin da ba za mu dan taimakawa dan abin addinin kuma yana karfi a wasu ka duba kudancin Sudan ranar da ake murna an balle tsakanin kuwa ta kudu ta balle daga arewa wato arna na kudu sun balle daga musulmi sai gashi dan wanda yake gashi ne shugaban kasar wannan Silva Keir kansa sai gashi a babban masallaci na Khartoum ya zo ya bayyana musuluncin sa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yace kuma ya shiga wannan addini dan yana son shi ya shiga musulunci saboda yana son musulunci yace kuma zai koma can garin su can kudu din da suka balle ya je ya dasa da'awa shine dan shugaban kasa dan uwansa suna can suna murna suna shan giya shi yana nan a babban masallaci a Khartoum yace kuma zai je ya kirawo ubansa ya kirawo shi zuwa ga musulunci dan ya musulunta kaga inda dan duniya dai Aisha a lokacin ma duniya tace salamu alaikum bai da zai ya ga duniya ta zo ga dangadan haka kuma ya shiga musulunci kai daga nan zaka san cewa akwai ikhlasi a cikin wannan musulunci da sai a cikin rauni yake a cikin wahala yake a sai a ce mafaka yake ne ba to yanzu an samu kasa ubansa ma shi zai zama shugaban kasa duk kudin da za a samu sawa'un kudin man fetur din ne ko kudin sadaka ne da za a ba su su za su ci su za su ci kaso mafi tsoka raban zaki nasu ne amma yace shi ya zaɓi musulunci to kaga wannan kuma yace zai koma kudu bai ce zai makale a arewa ba bai ce zai zauna a wajen Laraba ba bare a ce ka ya kula cewa ba za a sha wahala a can kada a kore shi shi yasa cewa zai koma can ya zauna kuma ya dasa da'awa to shi yasa ubangiji da yace walal akhirat husma da yake cewa wanda yana nufin wanda al'umma za ta samu wato ci gaban da za ta samu a nan gaba sai ya fi wanda da take abin nan musulunci ya fara jariri kuma zai zo taburin kasa idan taburin kasa Allah ce wala sauka yuqika rabbuka fatarda kuma da sanin ubangijin ka zai yi ta baka fatarda asi ka gamsu wala ita ce gayar kyauta ubangiji yace yuqika da fi'li mudari dan ya nuna tajaddudi wato ba abu ne da za a yi baka sau ɗaya ba an gama bai ce wala wala wa ataka rabbuka ba sai ce wala sauka yuqika kuma akai amfani da sauka dan a nuna cewa yanzu an baka kuma za a ci gaba da baka za a ci gaba da baka kuma bayan an baka din har sai ka ce ka gamsu babu shakka babu kyautar da tafi wannan ayi ta baka sai ka ce ya ishi ni ubangiji ya masa wannan alƙawari haka kuma ubangiji zai masa ranar gobe kiyama akwai annabi hadisi da ake kawowa wanda ba bai inganta ba cewa annabi yace to ni ko ba zan yarda wani ɗaya daga cikin al'umma ta ya kasance a cikin wuta ba wanda ba gaskiya bane annabi bai faɗa haka ba ya ubangiji zai ce wasu wanda suka yi laifi kaza da kaza da kaza zai sa su wuta annabi yace shi bai yarda ba annabi yana yarda da abin da Allah ya yarda shi yana amincewa da duk abin da Allah ya amince shi Allah shi ya hukunta cewa wanda yayi kaza yayi kaza kan wuta ne ubangiji ya masa hukunci shiga wuta annabi ce bai yarda ba ba za ta yi ba wanda hadisi bai inganta ba kamar yadda malamai suka yi bayani har ma al-qasdillahi a cikin al-mawahibul ladunniya yake cewa wannan wato waswasi ne na wasu shaydanu dan su je su ta aikin abinda suka su ta aika tabarna suna yin abinda suka ga dama su ce ai Allah ya ce zai bawa annabi sai ya yarda kuma annabi ya ce ba zai yarda ba shiga wuta ba sai ka kawai ai abinda aka ga dama annabi ba zai yarda ba wannan sufai suna da wannan aqida ba ma annabi ba sun ce waliyansu kansu ba su kare shi a sa su ta ba abu zai ne bisbabi shi ke ga almajiransa cewa idan alkiyama ta tashi tantin sa akan wuta zai yi shi kuma duk wanda aka zo a jefa shi tace bai yarda ba a koma da shi ba za a jefa shi ba shi ya fi karfin ta ci shi tantin shi akan wuta zai aje shi yake cewa albajiransa duk wanda ya bari aka sa wani wuta ban yafe masa ba to kaga wannan gazzali ne yake wa Allah da bai dace ba Allah ce wala sawfa yuqika rabbuka fatarda sai ubangiji ya ci gaba da lissafa ni'imomin da ya yi masa ba dan ko wadan su mushrikai da wadanda suke ganin kamar Allah ya kyale shi su san cewa a baya Allah ya masa wasu ni'imomi wanda ba a zato wanda ya yi masa wadancan ni'imomin da za a ba a zato shi zai masa nan gaba ma ko zai yi kyale shi ba alam yajidka yatiman fa'awa, ashe bai same ka maraya ba, fa'awa ya taro ka, ya maka masauki, ya hada ka da masu kula da kai, ya kula da kai. Wannan maganar ana fuskantar da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma su ake nufi. Annabi ya san da wannan, su ne da suke jira cewa Allah ya watsar da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Allah ce duk zai masa abin da bakon, domin a baya ga abin da ya masa, yatiman ya same shi, maraya wanda mahaifinsa ya mutu tun yana cikin mahaifiyarsa, mahaifiyarsa ta mutu lokacin bai wuce shekara shida ba a duniya, sannan kakansa Abdul Muttalib wanda ya ci gaba da kula da shi ya mutu bai shekara takwas ba, sannan babbansa ya zo ya ci gaba da kula da shi yana bashi kariya, bayan Allah maɗauki sarki ya aiko shi da wahayi ya bashi annabci, yana bashi kariya, yana taimaka masa, yana ainihin tsayawa ya ga cewa ba a cutar da shi ba. Haka yayi ta yi har lokacin da shi ma Allah ya karɓi ransa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana kiwon dabbobi ga mutanen Makka. Ubangiji ya hada shi da Khadija, wacce ta taimaka masa da dukiyarta, ta sanya dukiyarta gaba ɗayanta a hannunsa, sai yadda ya yi. Ubangiji ya yi wa wannan maraya wannan gata a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, bayan wawayen Qurayshawa sun gallaza masa, sun shiga ɗangwamansa shi da sahabbansa, Ubangiji ya zaɓa masa inda zai yi hijira. Ya yi hijira, ya bar garinsa, ya je Ubangiji ya haɗa shi da Al-Ansar wanda suka taimaka masa, Al-Aus wal Khazraj suka tsaya tare da shi. Ubangiji ya yi masa wannan, suka yaƙi, suka ba shi kariya, aka kashe su, suka ba da dukiyarsu saboda yaɗa addininsa. Wannan duk kulawar Ubangiji ce, da renon Ubangiji, da taitayin da Ubangiji ya yi masa. Ubangiji ya samar da shi maraya, amma daga baya ba shi, ya taro shi, ya haɗa shi da irin waɗannan mutane waɗanda suka taimake shi. Wa wajadaka dhallan fahada, ya same ka marashin shiriya. Ad-dalal yana da ma'ana biyu, ko dai yana nufin aukawa cikin ɓata ta hanyar aikata abin da Allah baya so, ta hanyar yin abin da zai jawo fushin Allah, wanda Allah ya kira shi dalal, kamar bautar gunki, kamar shan giya, kamar ainihin zina, sata, ƙarya, cin amana, wanda duk dalal ne. Akwai kuma dalal na baka san yaya za ka bauta wa Allah ba, ka dai san cewa dole a bauta wa Allah kuma shi kaɗai ake bautawa, sannan ka guji dukkan abin da Allah yake mai muni ne, wanda duk masu hankali sun haɗu akan muninsa, to sai dai ya ake bauta, baka da wannan, shi ma wannan dalal ne. Kaga akwai bambanci tsakanin na farko da na biyu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa kasancewa a na farko ba, Annabi bai taɓa bautar gunki ba, bai taɓa shan giya ba, bai taɓa zina ba, bai taɓa caca ba, bai taɓa cin mushe ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cin amana ba, ba a san shi da ƙarya ba, ba a san shi da yaudara da ha'inci ba. Yana da ɗabi'u kyawawa wanda kowa ya daina da su, kuma ya kula cewa abinda mutanensa suke kai barna ce, ba daidai ba ne, to amma bai zai gaya musu, bai zai gaya musu yaya zai jawo su, akan me zai jawo su, zuwa ina zai ja su. Shi yasa Allah ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran innahdi bihi man nasha'u min ibadina innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Ubangiji yake cewa wa kadhalika, kamar haka ne muka yi maka wahayin ruhi, wata rayuwa ta musamman, min amrina, daga al'amarin mu, shine wahayi, shi da Al-Qur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya aiko Jibrilu da shi zuwa gare shi, ce ma kunta tadri mal kitabu, baka san menene littafi, baka san menene imani ba, ba wani littafi tare da kai. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai taɓa karanta wani littafi ne ya gabace shi ba, bai karanta at-Tawrat ba, bai karanta linjila ba baya rubutu ummiyin ma kunta tadri mal kitab wala al iman sai ubangiji ya aiko maka da wannan wahayi dan ya zama haske wanda za mu shiryar da wanda muka so daga cikin bayin mu da shi to kaga wannan ita ce shiryar da ubangiji yake cewa ya bashi wannan ilimin shine muqabilin wancan dalal addalal adan ana nufin rashin shiriya rashin samun ita wannan shiriya rashin samun wannan ilimi shi ake nufi da dalal anan dukkan wanda bai san hanyar da za ta kulle da shi ba to sunan shi zaddun gashi ne ka san cewa dole ka matsa gaba dole ka tafi amma ina za ka bi ka kulle kana cikin hayran ne baka da wani ilimi akan wani shi yasa Allah madaukake sarki ya ce wa Allah baka ma lam takun ta'ala wa kana fadlullahi alayka azima wa 'allamaka Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba to wannan rashin sani shi aka kira dalal anan an fahimta ko sauraka dalal anan yana da rashin wannan shiriya wanda zai kaddamar da ita zuwa ga mutanansa da kun ka tashi kike ho da daka ballan ya same ka marashin shiriya domin kace ya same ka batacce wani zai kawo wacce facewa dan ka same ka batacce wato mai barna amma kace marashin shiriya wanda ba a bashi shiriyar shiriyar ita ce wannan wahayin fa hada sai ya baka shiriya na wajada ka ila akon da suke cewa ballan wa ya taba buta ya bace ya bace a cikin ungwannin makka a cikin duwatsun makka daga baya Allah ya nuna masa hanya ya dawo wanda ba ita ce abinda za a imtinadi da shi ba ba shine abinda za a imtinadi da shi ba mutun nawa ne yake bacewa ya dawo wanda ba abinda za a fada shi a fade shi a babin ni'ima ba wannan ni'imomi ne manya manya Allah ya fassara wannan a wasu gurare kamar ayat da muka karanta ta cikin suratul shura kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman wannan shine dalalan fa'ada wajadaka a'ilan ya same ka marashin samu da ba shi da komai fakiri al-a'ilu shine al-faqir wanda ba shi da komai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya tashi maraya iyayensa basu ban masa dukiya ba bai gaji komai ba ya tashi yana kiwon dabbobi li ahli makkah bi qararin za a bashi ɗan matsabbai da su yake rayuwa fa azna sai ubangiji ya wadatar da shi ya bashi wadata iri biyu ya bashi wadatar zuciya ba zai roƙi kowa ba zai kaskantar da kansa gurin kowa ba ba zai faɗa yin abin hannun kowa ba in an bashi ya karɓa in ba a bashi ba zai ce ba ni ba wannan shine gina kalbi wanda ita ce tafi komai sannan kuma ya wadatar da shi da abin duniya din ubangiji ya bashi wato gina nafs wadata ta zuci wacce zai yi haƙuri sama da dukkan wani marashi da zai yi haƙuri sama da dukkan wani fakiri sabiri ubangiji ya bashi wannan ya hada mishi wannan manzila din ta al-faqir as-sabir sannan ya bashi wadata wacce dukkan wani mai wadata ba zai gaya masa wadata ba ubangiji madaukakin sarki a karan farko tun kafin ya bashi annabci ya sanya dukiyar nana Khadija a karkashin kulawarsa kuma ya sa mata kaunarsa da sansa ba abin da zai ce ayi ta ce ba za a yi ba ba shawara da zai kawo ta sa kafa ta shuri wannan idan ka samu mace mai kudin da za ta danka kudin ta haka to kaga kai dai ka zama alhaji to amma mijin haka yadda ake magana wanda sai yadda ta ce sai yadda ta ce mijin ta ce wannan ba daidai bane ba daidai bane so ake ka zama mai kawama akan matarka Nana Khadija ta sanya tasarrufin dukiyar ta gaba daya a karkashin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dukiyar ya je yayi abin da yaga ya dace da ita. Ba za ta hana ba. Wannan kuma ai shine amfanin da ban dukiya a hannunka. ya zama da kai kafa karfin ta ba ita fa karfin ka ba duk dukiyar ta fa karfin ka to ta zama kai ita take mallakar ka ba kai kike mallakar ta ba ai abinda muke fama da shi kenan dukiyar ce take karfin karfin ku mai makamai mu karfin ka duk dukiyar da ba za ta wato ruba ba asiri ba ta biya maka bukatar ka ta duniya da ta lahira wannan dukiyar banza ce azaba kake ciki kawai kana wahala wanda zaka samu dukiyar bai nemi duniya bai ci duniyar da ita bai kuma ci lahira tarawa yake amma baya so a san baya da ita ba zai sa mai kyau ba ba zai ci mai kyau ba ba zai zauni mai kyau ba ba zai hau mota mai kyau ba wai kada a ce yana da ita zo a ce ya taimaka to sai ya azabtar da kansa a duniya ba ta biya masa bukatunsa ba na nan duniya ballantana kuma lahira da bai fito yayi aikin alheri da ita ba to kaga wannan dukiyar ita take duniya shi ba shi yake duniya ta ba ubangiji ya hada wa annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin guda biyu malamai suna tattaunawa a tsakanin alfaqirus sabir da alghaniyul shakir waye ya gwani matalauci marashi mai hakuri da kuma mawadaci mai godiya wane ne ya fi wani a gurin Allah malamai suna tattauna wanda yake alfaqirus sabir wanda yake alghaniyul shakir annabi sai ya Allah sai ya hada wa annabi dukkan matsayin guda biyu yana da hakuri irin na waɗanda ba su da shi ko fiye da na waɗanda ba su da shi sannan kuma yana da godiya da kyauta sama da waɗanda suke da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dukiya bace ba ta zuwa hannunsa ha tana zuwa hannunsa amma bayarwa yake kyauta yake da taimakawa yake za su zo amma za ta tafi za ta zo amma za ta tafi kaga wanda ba za ka ce masa fakiri ba sannan ba za ka ce ya tara ya kaskake ba jama'a malan fa'addada ba za ka fada haka ba ubangiji sai ya hada masa manzilata dukkan gaba daya wa wajadaka a'ilan ya same ka marashin samu fakiri fa agna sai ya wadatar da kai annabi yana cewa laysal ghina an kafarat al'arab walakin al-ghina ghina an-nafs ba yawan kadara bace wadata wadatar zuci ita ce wadata abdullahi dan umar abdullahi dan amr yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana fada yace qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allah bi ra'atihi yace lalle ya rabauta wanda duk ya mika wuya ya musulunta sannan aka azurta shi abinda zai ci ya sha yayi sitira ya rufe asirin sa sannan kuma ubangiji ya bashi wadatar zuci akan abinda ya bashi wadatar zuci akan abinda ya bashi Allah ce fa ammal yatima to amma maraya fala taqhar kada ka nuna masa fin karfi wato da can kai maraya ne ubangiji ya taro ka ya hada ka da waɗanda suka taimaka maka to godiya ga Allah kai ma ka girmama duk maraya inda ka ganshi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi maganganu da yawa akan maraya da haƙƙin maraya da falalan maraya yace ana wa kafiru da yatimi fil jannati kaatai wa ashara ila sababati wa sababati wal wusta yace ni da wato mai kula da maraya ala aljanna haka muke kamar dan yatsan nan da manuniya da kuma na tsakiya wato haka kusancin mu yake muna tare a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba darajar wanda yake taimakawa maraya shi da maraya ne ubangiji ya kula da shi dan haka shi ma kada ya tozarta maraya ya tsaya ya kula da shi wa amma sa'ila amma mai tambaya fala tanhar kada kai masa tsawa wato wasu malamai suka ce ana nufin tambaya ta ilimi wanda zai nemi wani abu na ilimi a gurinka kada ka tsawace shi kada ka taka masa tsawa ka gaya masa bakar magana ka gaya masa magana mai daɗi ka ansa masa tambayarsa idan ka sani ka dora shi akan hanya ka shiryar da shi ka tuna ce da kai dalan ne fa hada da ba ilimin ubangiji ya baka to kai ma idan wani yazo yana neman ilimin a gurinka to kada ka hana shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tsawatar akan wanda za a tambaye shi wani abu na ilimi ya sani amma ya koye ya ce ba zai sanar ba man su'ila an ilmin fakatabahu aljamahu Allah bil ijabin min nar yawm al-qiyam wasu malamai suka ce sa'ilan anan ana nufin wanda yake tambayar wani abin bukata to yana cikin matsuwa yana cikin damuwa yana cikin bukata yazo ya nemi a taimaka masa
to kada karareke shi da tsawa kada ka gaya masa baka ka taimaka masa in kana da halin taimaka masa ko ka gaya masa magana mai dadi kai masa addu'a ka tuna da can wa wajadaka a'ilan ne fa agna kai ma da ba ka da shi ubangije wadata ka to kai ma kada ka ainihin kyari wanda ba ya da shi yazo yana tambaya malamai suka ce wasu malamai suka ce waɗannan fa'adori guda biyu duk za su shiga ƙarƙashin wannan aya sawa'un as-sa'il din sa'il ne na ilimi ko kuma sa'il ne na abin duniya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana sauraron dukkan wanda yazo yana neman ilimi a wajensa baya rarakar mutum baya daka masa tsawa yakan gaya masa magana magana mai dadi koda ko yayi wauta dan wani lokaci wani zai yauta a lokacin da yake tambaya to amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce a kyale shi kyale shi al-a'rab sukan zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ta masa wauta daga kauye suke ba su san ba su samu tarbiyyar da safe suka samu a Madina ba daga in sun zo za su ta yin abubuwa waɗanda ba su kamata ba a yi wa babba to annabi yana hakuri da su wani ya ci kwalarsa wani ya zo yana gida ya yi ta daga ya yi ta wato kwala ihu yana kiransa yawa ba ku amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rarakar su ba yakan bi su a hankali har su fahimta su gane to haka ya kamata malami ya kasance yana da kyau ɗalibul ilmi ya zama shi ma yana da tarbiyya ta neman ilimi shi kuma malami yana da tarbiyya ta ba da ilimi ɗalibul ilmi ya kasance mai ladabi mai girmama malaminsa idan zai yi tambaya yayi ta cikin ladabi kuma yana da kyau ga mai tambaya ya kirdaji lokacin da ya dace ya tambaya dan a wani lokaci zaka samu malamin baya cikin wani yanayin da zai iya baka ansa ko ya iya maka bayani to a lokacin in ya baka hakuri matukar dai ba tambaya bace da ba zai yi ba sai an ansa ta daddake to sai ka daga masa kafa ka bashi dama wani lokaci sai ka neme shi sayyidina Abdullahi dan Abbas yana cewa na dade shekara wajen biyu ina so in tambaye sayyidina Umar game da waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambata cikin suratu tahrim allatani da'ara ta'ala rasulillah waɗanda suka haɗu akan annabi sallallahu alaihi wasallama suka shirya masa wani abu wanda yake da tarko ne su waye wannan yace na shekara biyu ina son yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya son yi Umar tambayar amma ban gan shi a cikin yanayin da ya dace in masa tambayar ba har sai da muka je hajji a wajen dawowa wato aka gama hajji sai wajen dawowa sai da Umar ya ratsi zai biya bukatar sa sai ya ɗebi ruwa sai ya kai masa ruwan tahara to lokacin da sai da Umar ya tahara ya zo zuba masa ruwa a alwala to sai ya ga cewa a wannan lokacin akwai dama ta samu da zai yi shi mani da tani da a rata ala rasulullah to shi ne yake cewa sai ta Hafsa tu Aisha to kaga shekara biyu yana son ya samu wata dama da zai yi tambayar amma da bai samu ba sai hakura saboda tambayar ba ta zama da rura ba sai an ansa masa ita a wannan lokacin to yana da kyau masu tambaya su kansu ga malamansu su zama sun kula da irin wannan wanda sai tsakar dare zai bugo maka waya sai ya ce wai waya bugo ya yi tambaya tsakar dare ka gama kujuba da abin nan ka ji kana huta zai tada kai daga bacci wanda da sassafe kana gama sallar asuba ko lazimi ba ka gama ba sai ka ji waya kuma ya tashi sai maka tambayar na hawo wallahi wani bayan sallar asuba aka kuskure waya ta tana kudi ina sama sallah sai malam ne balbu sai ne balbu a da balbu ba ma ya zan yi na ansa masa to kaga wannan bai dace bai dace ba akwai wanda wallahi karfe 2 ya bugu mun waya bi na dare waya ya kula da rana ba a samu to bala karfe 2 zai bugu akwai wasu lokuta da ya kamata a kula yanzu ka ga yawanci duk inda ake galibi bayan magariba tsakanin magariba da isha'i karatu ake kaga wa lokaci da za a bugo ba bayan la'asar nazari yake in kace zaka bar nazarin kai ta arsa fatawa kuma nazarin ba zai yi ba kaga bai kamata a ce a wannan lokaci bayan azhar kamar iri na kailura yake kailura mu ta Najeriya fa ba ba kaga kailura gabanin azhar ake yi kamar ba azhar da ake samu a huta zuwa la'asar ko kaga irin wannan lokacin hutawa ne galibi da safe karfe 10 zuwa azhar a irin wannan lokacin mutum yana samun damar da zai ansa amma bayan la'asar ana nazari bayan magriba ana karatu bayan isha'i an gama wahala an dawo gida kuma za a huta wannan lokaci ka daga loma sai wuri bugu ce yace wani hadisi yake dai wannan kaga ya kamata a kula da shi shi malami gani ake ba shi lokacin sa ba a tsare yake ba kai ba za ka yi tafiyar da ba sai ka gama da abin da kake amma shi wai kamar a zaune yake gaban wayar jira kawai yake a buɗe wani ma in baka ɗauka ba ya bugo to sai ya yi mita mallam ina ta bugowa baka ɗauka sai ya yi mita ya aka yi ta bugowa baka ɗauka ta ce to yanzu ba gashi na ɗauka ba inda ba na ɗauka ai ba zan ɗauka ba mallam wani kuma ya ce sai ka sa sunan shi wai zai rika tambaya sai ka yi sai da sunansa galibi kana sai da sunan wanda ka san zaka neme shi ba wanda zai neme ka ba wanda ka san cewa akwai lokacin da aka neme shi kace yi kaza ko zo kai min kaza amma in duk mai maka tambaya sai ka sa sunan ai wai ma ba ka dauka ba ba za ka dauka ba ka zauna duk wanda ya tambaya sai ka rubuta sunan shi to wani zai maka wannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama ina karantawa a cikin wani littafi da aka rubuta akan irin mawaƙin ɗin sa na tarbiya ya ware lokacin da za a yi masa tambaya a bugo waya zai ɗauka ansa tambaya saboda yana rubuce-rubuce yana shagalta da abubuwa sai ya ware wani lokaci sai ya ce da karfe 9 zuwa karfe 11 kullum da karfe 9 na safe zuwa 11 sai wani ya bugu waya karfe 9 saura minti 1 kaga 9 ba ta cika ba Albani ya daga ya ce saura minti 1 wannan lokaci na ne ka bugu ba minti 1 sai ya aje wayar kaga dai tsakanin wannan magana da bugowar kusan aje wanda ya kawai sake bugowa ya ce masa wannan lokaci na ne ka bugu bayan minti 1 abinda ya sa ya masa haka dan ya nuna masa muhimmancin kula da lokaci da ka'ida yana iya ansa masa tunda saura minti 1 wannan maganar da zai yi kusan za ta ce minti 1 amma da aka ce wannan lokaci na ne bayan minti 1 ka sake bugowa Allah ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith amma dangane da ni'imar ubangiji da ya maka to ka faɗa wato ka faɗi irin abinda Allah madaukakin sarki yayi maka da ni'ima Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya masa ni'imomi masu yawa ta shi kansa wahayi da Allah ya masa ni'ima ce to akwai ni'imar da wajibi ne ya faɗe ta ita ce wahayi da Allah ya masa ku karanta wa mutane abun wahayi an ce da ni kaza kaza ku yi kaza kaza wannan ni'ima ce gare shi ni'imatun nubuwa ce kuma wajibin sa ne ya faɗa kwai ni'imar da zai faɗa don faɗar matsayin da Allah ya bashi ana sayyidu waladi adam wala faham ana awwalu man tashaqqa anhu al-ard yawm al-qiyamah ni ne shugaban halittu ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ba da fariya ba kuma ni ne shugaban wato shi ne farkon wanda kasa kabarin sa zai tsage in fito wannan duk ni'ima ce da Allah ya masa yake faɗa ya faɗi ni'imar da ya masa na da shi maraya ne ubangiji ya kula da shi na da shi baya da shi ubangiji ya bashi baya tare da ilimi ubangiji ya bashi wahayi wannan din ni'imomi ne da ubangiji ya masa wannan aya ba ta kebanta da annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba har al'ummarsa idan Allah madaukakin sarki yayi maka ni'ima to ka faɗa menene faɗar da ni'imar da Allah ya maka shine kai aikin da za a ga alamar ubangiji ya ni'imta ka idan wadata ya baka ka ci mai kyau ka ciyar da iyalanka mai kyau ka sa sutura mai kyau ka taimaka da kusa da kai wannan tahdisi bi ni'matillah dan wanda duk ya ga kai wannan ya san Allah ya maka ni'ima annabi yana cewa Allah yana son bawa da Allah ya ni'imta shi a ga alamar ni'imar tare da shi wato kamar kai ne kaga wani yana cikin halin kakanikai kayan jikin sa ma ba su da kyau sai ka dauka sai ka dauka yayi sababi sai ka bashi gobe sai ka ganshi ya sa wannan kayan ya tafi juma'a dan Allah ba za ka ji dadi ba a shakka za ka ji dadi to haka ubangiji yana son ya ga ya ni'imta bawa aga alamar ni'imar tare da shi ya za aga alamar ni'imar tare da shi shi ya ci ya kyautata wa iyalansa liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi gwargwadon yalwarka ka ciyar da iyalanka irin wannan kada ka kuntata musu kada ka matsa musu ka ba su abinda ka san cewa a halin a matsayinka a wadatarka ba komai bane zaka iya yi ko kai musu sannan waɗanda suke tare da kai yaranka ma'aikatanka ka kyautata musu kuma su san cewa eh lalle Allah ya ni'imta ka da ni'ima wannan shi zai nuna cewa ni'imar da ubangiji yayi maka ba boye ta kake ba dan ka taimaka wa amma wasu suna boye ni'imar domin kada su taimaki wani ba za su sa mai kyau ba dan ka a ce suna ba za su gida mai kyau ba ka a ce suna in sun yi haka to za a zo a ce su taimaka dan haka za su ka tarawa amma kullun ka gansu a cikin wani hali kai da baka kai su ba ka fi su jin daɗi wanda baya daga cikin at-tahaddus bi ni'matillah yana daga cikin at-tahaddus bi ni'matillah da wasalar suke yi domin a yi koyi da su ɗayan su in ya gamu da abokinsa sai ya ce jiya Allah ya azurta ni da sallah ta qiyamul layli raka'a kaza da kaza ya azurta ni da karatu qur'ani malamai suka ce wannan babu laifi an samu tabi'ai suna yi irin su Abi Raja'i al-Utaridi suna wannan irin su Abi Firas Ghalib Ibn Abdullah sukan faɗi irin ni'imar da Allah ya musu cikin dare har suka iya qiyamul layli amma suna fadawa waɗanda suka san cewa sun amince da su su kuma sun amince da kansu ba za su yi riya ba idan ka san in ka fada riya ba za ta shiga cikin aikin ka ba sannan kuma wanda za ka gaya masa shi ma zai yi koyi da kai to yana da kyau in tubdu sadaqat fa ni'mal baliya wa in tuqwa wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum haka za ku iya bayyana sadaka domin wani ya gani ya yi koyi yayin da ka san cewa riya ba za ta shiga ba ka san idan ka yi haka to wasu za wannan zai sa wasu su koyi da kai su ma su yi aikin alkhairi irin amma in ka san cewa riya za ta shiga to kakkai wannan baya cikin at-tahaddus bi ni'matillah Jalaluddin Suyuti Abubakar yana da littafi sunan shi at-tahaddus bi ni'matillah wanda a ciki ya faɗi ni'imar da Allah ya masa tun daga kan sunansa Abdurrahman ya faɗi irin hadisai da suka zo daga manzon Allah aka faɗi falalar sunan da irin zabin da aka yi wa wasu sahabbai da wannan sunan da irin yadda wasu sahabbai da suka yi fice wajen ilimi suka ɗauki wannan sunan kamar irin su Abu Huraira sunan shi Abdurrahman wanda shi ne ahfazu sahaba shi ma ya zama ya ci wannan sunan da kuma falalar da Ubangiji ya yi masa ya ba shi ilimi ya bi babansa ilimi ya ce ya yi wa babansa gyara a guri kaza da kaza da kaza da falalar da ya yi masa ya yi littattafai ya kasa littafan ya ce akwai waɗanda an yi waɗanda suka fi su ba zai ce nashi sun fi na baya ba akwai waɗanda za su yi kankan da wasu wanda aka yi ko za a yi ya ce akwai waɗanda kuma ya yi da ba a yi ba ko ba za a yi ba karshe ma ya ce kai shera da tsammanin ma shi ne mujaddidi na zamaninsa ya ce ba hazi hita si a tulmi ina kad a tattwala yi kula kuma alhadi wa haka kada rajautu annil al mujaddidu fiha wa fadlullahi laysa yuhadu ya ce ga shekara ta 900 ta zo kun sai yaro ta 911 to tunda Allah ya ce ina aiko da mujaddidi akan kowace shekara 100 to ga shekara 100 ta cika yace to kuma Allah ba zai saba alkawarin da annabi wato ba zai saba alkawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a aiko da wannan mujaddidi ba yace to yana fatan shine mujaddidin wa qad rajautu an yal mujaddidu fiha dan kakka ja da shi yace to falala Allah ce ba mai ja da falala Allah to ko da ya zurfafa yana so da ya fitarta fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ke da ga wasu malamai kamar da aka gani a cikin muqaddimar Irshadul Gawi na Sahawi yake kakkawo wasu malamai da suka kuzuzu ta kansu da kuzuzu ta kai ba daidai bane sai inda kasancewa in kai haka za a fahimci wato guri ne ba san matsayinka ba ba san darajarka ba kana dauke da abin da ya kamata ka amfana da al'umman amma ba san matsayi to sai ka faɗi ni ba la matsayina ga ilimin da Allah ya bani wannan ba laifi bane ij'alni ala qaza'in al-ard inni hafizun 'alayha Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan kuma shine karshen tafsirin mu na wannan na kafin azumi sai kuma bayan azumi insha Allah fatan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya bimana kuma na san cewa lokaci ya tafi zai wuya mu iya alƙasar da